بسم الله الرحمن الرحيم
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى. Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shiri na tsokaci tare da ni Imam Muhiddin. Shirin tsokaci a wannan sati zai yi duba ga wani babban al'amari, al'amarin da shine tubalin samar da al'umma na gari da kuma dorewar tarbiyyar al'umman musulmi baki daya, wato auratayya. Ganin yadda auratayya a wannan zamanin ke daukan sabon salo ne yasa muka ga muhimmancin mu ƙara tunatar da juna akan wasu muhimman abubuwa da suka shafi aure. Abu na farko shine menene mataki na farko a aure. Yanzu mun tsinci kanmu a wani zamani da idan aka zo babin aure, namiji kan auri mace ne saboda kyan fuskanta, amma ba saboda kyan tarbiyyarta ba, ko kuma rukunta da addini, ko kuma ya aure ta saboda hasken fatarta, amma ba dan hasken musuluncin da ya gani a tattare da ita ba. Su kuma mata, mafi yawanci daga cikinsu, babu dalilin da yasa suke son auren namiji da ya wuce kuɗi. In dai yana da kuɗi, babu wanda yake damuwa da tarbiyyarsa ko kuma riko da addini. Hatta iyaye ba sa tsayawa su bincika su gani, tunda yana da kuɗi yayi mai wuyar. Irin wannan tunanin ne ya jefa mu a cikin matsaloli masu tarin yawa. Saboda me irin wannan auratayya da aka gina shi ba akan addini ba, ba akan tarbiyya ba, dole ne a samu matsaloli masu tarin yawa. Matsala ta farko, rashin yin auren. Mata kun ce sai mai kuɗi, su kuma maza ba su da irin kuɗin da kuke son sai sun tara sannan su zo su aure ku. Wannan sai ya ƙara haifar da wata matsalar, matsalar ƙarya da kuma yaudara. Idan aka ce maza sun zama ƴan ƙarya ko sun zama ƴan yaudara, sai mu yi duba ga inda matsalar ta faru. Mata ko kuka ce sai mai kuɗi, saboda haka yasa maza suka zama mai yaudara. Tun farkon farko ba a gina auratayya akan tubalin da ya kamata a ce an gina shi akan sa ba, wato addini. An gina shi ne akan son zuciya, shi yasa duk muke cikin matsala. Auren da aka yi shi saboda kuɗi, ko namiji ya auri mace saboda kyan fuskanta, wannan shine babban kuskuren da ake tafkawa a wannan zamanin. Shi yasa rigingimu da matsalolin aure da sake-sake suka yi wa al'umman musulmi yawa a wannan lokacin. Za a yi aure amma cikin wata biyu ko uku ko ƙasa da haka, sai ka ji an yi saki. Saboda me? Ba dan Allah aka yi wannan auren ba. Ya aure ta saboda kyan fuskanta, bai san cewa tana da mummunan hali ba, ko kuma ta aure shi saboda kuɗinsa, sai da ta aure shi ta gane cewa ashe ba shi da kuɗin da gaske, duk yaudara ce, ko kuma shi namijin ya gane cewa ba dan Allah ta aure shi ba, ta aure shi ne saboda kuɗinsa, saboda haka yanzu ba ta da wani ƙima a idonsa. Aurar farar mace ko fatalwa ce, auren namiji mai kuɗi ko ɓarawo ne, auratayya saboda dalilan da ba su aure ya ginu a kansu ba, wannan shine matsalar mu a yau. Matsalar auratayya matsala ce mai faɗi ƙwarai da gaske, kuma malamai na iya bakin ƙoƙarin su wajen wayar da kanmu akan lallai ya kamata mu dawo kan yadda addinin musulunci ya koyar da auratayya da kuma abubuwan da ake son gina aure akan su. Ana gina aure ne akan addini. Mata, ku auri namiji mai tsoron Allah, ku auri namiji wanda ya san abin da ya dace kuma wanda ke da riko da addini. Ku auri namijin da zai kula da ku, ya kula da ƴaƴanku cikin jin kai da girmamawa. Ku daina ruduwa akan abin duniya. Arziki da rashin sa duk na Allah ne. Ta iya yiwa bawan Allah da kika kora yau saboda bai da kuɗi ya zama wani gobe, haka Allah ke al'amarinsa. Ya ƴan uwana maza, ku ji tsoron Allah, ku tsaya akan gaskiyar ku. Kada ku ce za ku dauko wa kanku rayuwar ƙarya ko yaudara domin ku burge mata. Ku auri matar da za ta aure ku a yadda kuke. Ku auri mata yanda suke da tarbiyya, suke da kunya, suke da kamala, suke da riko da addini. Ku auri mata yanda za su aure ku ba dan komai ba sai dan Allah. Ku auri mata yanda za su jajirce wajen yi wa yaranku tarbiyya, ba wacce za ta bayar da gudunmuwa wajen rusa tarbiyyar su ba. Ku auri mace mai riko da addini. Yin hakan ne zai sa mu samu dorewar auratayya kuma mu samar da al'umma ta gari. Ya ƴan uwana musulmi, auratayya al'amari ne mai girma. Auratayya ba abun wasa bane. Aure na iya gina rayuwar mutum ko kuma ya rusa rayuwar mutum. Kuma duk wannan na da alaka da wanda mutum ya aura, walau namiji ko mace. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, daga cikin ni'imomi uku a nan duniya, ɗaya daga cikin su shine mutum ya auri mace ta gari. Haka ita ma mace, idan Allah yayi mata baiwa da auren namiji na gari, to lallai ko shakka babu za ta yi rayuwa cikin ni'ima da kwanciyar hankali, ko da bai tara dukiya ba. Iyaye, ku ji tsoron Allah. Ku aurar da ƴaƴanku ga mutanen kirki. Ku aurar da ƴaƴanku ga mutane masu tarbiyya, ba waɗanda suka tara naira ko dala ba. Domin ana samun iyayen da suke tarsasawa ƴaƴansu akan lallai lallai sai mai kuɗi. Wannan kuskure ne kuma abin takaici ne. Auratayya ibada ne, kuma ya zama wajibi mu tsarkake niyyarmu akan dalilin da yasa muke yin aure. Idan ba haka ba, za mu ci gaba da fuskantar matsaloli a cikin auratayya, kuma mu kasa samun mafita. Domin tun farko ba a gina shi akan gaskiya da gaskiya ba, an gina shi ne akan san zuciya da san duniya. Allah ka yi mana mai kyau duniya da lahira. Allah ka ba mu ikon tsarkake niyyarmu akan aure. Maza, Allah ya haɗa ku da mataye na gari. Mata kuma Allah ya haɗa ku da mazaje na gari. Amma fa mu tuna cewa wajibi ne mu zama na gari kafin mu yi addu'ar Allah ya haɗa mu da na gari. Allah ka ganar da mu gaskiya, kuma ka ba mu ikon binta. Allah ka tabbatar da zakatunmu akan imani. Ya ƴan uwana masu sauraro, a nan ne shirin tsokaci a wannan satin zai dakata. Sai wani satin insha Allah.